Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau ta janyo hankalin daukacin al'umma da su hada kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai dorewa. Babban daraktan hukumar Joseph Langman ya ce kamata ya yi jama'a su guji zub da jini.
Mun ga kaman an samu haske kadan akan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha, har muka samu kusan zaman lafiya da kusan shekara biyu da rabi, a jim kadan kuma abubuwa suka juya. Amma wannan ne kuma zaman abin tunu ne gare mu gaba daya cewa muddin dai awa babu da ke kawo matsaloli na tashin hankali ba a magance su ba, to lallai fa mu shirya. Ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba, a ci gaba irin wannan hanya na halaka. Gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na kurai a cikin wannan jiha. Kan mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanzar da zaman lafiya da kuma sulhu, ba za mu ja baya ba, za mu ci gaba da abin da muke yi. In kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata wato tsari da muka buga tare, muke kira shi Plateau State Road Map to Peace a turanci, wato hanyar samun zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Wannan abin da ya faru ya zama na kaman tuni, dole ne mu juya mu dubi nema ita wannan tsari, ita wannan plan da muke da shi a kasa, mu fara aiki mu ga cewa implementing din shi da a samu zaman lafiya na kwarai a Plateau.
Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau.
An dauki matakai kwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya, an jawo al'umma kusa-kusa, an isar da abubuwa da dama bukatun jama'a na ta kokarin ganin biyan bukata. Amma duk da haka wannan abu yazo ya kasance, akwai tsare-tsare, akwai matakai da wanda tsara idan an taba ka ko an bata maka ko an saba maka, akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata. Sai kaga jama'a sun dauki matakan hukunci a hannunsu wanda yake ya saba. Babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan adam abin halitta wai ka dau mataki a hannunka. Duk inda ka liji ka an sa maka shugaba, to muna kira ga jami'an tsaro su tashi tsaye musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin yadin waɗannan husuma tana faruwa.
Shiko Toyin Adeshino wanda kwararre ne a harkokin tsaro yace lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kadai.
Bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro, duk mu hada kai, duk inda kaga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto. Wannan al'amarin da muke ciki na kowa ne, kaman in za mu yi kwallon kafa muna da mutane 11 a fili, kowa na da aikin shi, mu al'umma muna da namu, jami'an tsaro suna da nasu. In mun bari a hannunsu ba za mu ci gaba ba, za mu dinga samun irin wannan matsalolin.
Wani mai kare haƙƙin ƴan adam a Najeriya, Shamaki Gad, ya bada shawarar a riƙa bincika yawaitar makamai a hannun jama'a.
Damuwomin da muka samu a Najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a Najeriya, kuma abu ne da ya kamata mu zauna don mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali. To abin da ya kamata yi na farko shi da yi gaskiya. Gaskiyar shi ne in mutum ya yi laifi a ce ya yi laifin, ya kamata ya bayar da hakuri, ya bayar da hakuri, kuma zai biya haƙƙin wani da ya ɓata ne ya biya. To abu na biyu kuma shi ne bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba a ce komai ba. Na uku shi ne da makiyaya da manoma, ya kamata a cikinsu in akwai masu ɓata gari a neme su a kawo karansu don a yi gyara.
A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.